أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. جماعة السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم malamar da kenan ne dan karami ne kuma abin da na iya shi zan iya dan gutsurowa saboda mutane da mu da ku kowa ya amfana ubangiji Allah ya samu dace a wannan maudu'i na gwaje-gwajen lafiya kafin aure ina matsayin shari'a na duba shi a kafafe daban-daban amma na fi son mu bi shi a hankali saboda mu samu mu gane meye gwaji meye kuma dubiya wasu in suka je asibiti in aka dube su suka kwanta a kan gado aka dauki jini aka gwada jini aka yi wannan sunan shi dubiya amma abinda mu muke kira gwaji shine a dubi mutum a dauki wani abu a dubi mutum a dauki wani abu wannan abun yana iya zama jini yana iya zama fitsari yana iya zama kowane abu ko naman jikin shi wani dai abu a jikin shi shine gwaji amma gwaji baya yiwuwa sai da dubiya saboda haka tare suke tafiya to za mu fara wannan abu menene gwaji kafin aure gwaji kafin aure shine bayan an duba mutum a ɗebo wani abu na jikin shi wanda zai taimaka wurin kare shi da kare wanda zai aura daga mai daga cuta na biyu a gwada shi saboda koda yana da wasu ƙwayoyi na halitta wanda in sun haɗu da wanda zai aura za su fitar da wata zuri'a wacce za su zamana ko tana kasa ko kuma tana da wani ciwo me ke kawo irin wannan gwaji ana son al'umma mai lafiya ana son a cire zargi tsakanin ma'aurata ana son gwamnati ta duba yadda za ta yi ba sai ta kashe kuɗi wurin hana yaɗuwar cutar da za a iya preventing ba za a iya hana saboda haka waɗannan gwaje-gwaje suna da muhimmanci a ƙasashe na musulmi Saudi Arabia Malaysia Indonesia Qatar da sauran ƙasashe sai sun duba kafin mutum ya yi aure ma'auratan sai an gwada su gwajin me gwajin ciwar wata da suke kawo na kasa ba ga shi mutumin ba ga ita al'umma yawanci ciwar wata biyu ko dai ciwon da za a samu ta jima'i ko ciwon da za a samu ta gwamutsuwan jini yawanci ciwon da ake samu na jima'i akan same shi ma ta gwamutsuwan jini dan da jini da abin da ke fitowa yawancinsu tare suke a nau'o'i daban-daban. Su sun mai da shi doka, ba a yin aure sai an yi wannan gwaji. To a cikinsu ba kowane ciwo ake gwada, amma wani irin ciwo ne ake samu ta jima'i da ta jini? Na farko sunan shi syphilis, na biyu gonorrhea, na uku hepatitis. Hepatitis din akwai B da C, na huɗu akwai HIV. A cikin waɗannan ciwon sun duba sun ga cewa syphilis Allah cikin yardansa an riga an kawar da shi a ciwo mai yi ma al'umma barazana. Gonorrhea yakan zo sa'i-sa'i a cikin al'umma. Hepatitis B da C wannan an riga an san kashi 10-20 na mutane suna da wannan ciwo, amma saukinsa shi ne baya kawo muguwar nakasa kuma ya kwantar da dukiyar da za a yi ma mutane aiki. Na farko kowace al'umma abinda take so, tana son tsaro, daga tsaro tana son lafiya, daga lafiya tana son abinci. A haka ne, saboda haka wannan HIV shi ne yanzu mafi barazana a duniya, saboda na farko yana karya garkuwar ɗan adam. In aka karya garkuwar ɗan adam na jiki, babu lafiya. In babu lafiya, babu soja, babu polis, babu tsaro. In babu lafiya, babu aiki. Rabi mutum yana aiki, rabi mutum yana asibiti. In babu lafiya, waɗanda ma za a haifa a cikin ciwon su ma ba za su samu lafiya ba, kaga a hankali an kashe zuriya. Abin da ya faru kenan a Uganda da sauran ƙasashe na Chanlo wanda suka yarda da zuwan Turawa suna zuwa beach da abubuwa. Saboda haka ko mu a Najeriya mun samu wannan barazana kamar shekara 10-20 da suka wuce. Shi yasa gwamnati ta fitar da cewa ya kamata mutane dan karan kansu su fito su yi wannan gwaji. To amma mu al'umma musulmi muna da ɗabi'a. Me ya ɗabi'a? Malamai muke jira wanda suka yi karatu su karanta kuma su saita mutane su sa mutane su gane. In za mu ɗauki abinda sauran ƙasashen musulunci suke yi, suna son ingantaccen al'umma, suna son lafiyar al'umma. Saboda haka malamai ya kamata su yi wannan faɗakarwa na ya kamata a yi wannan gwaje-gwaje. Sai in mutane sun yarda, sa'an nan ita gwamnati ta shigo ta sa doka. Kamar yanzu a Saudi Arabia ba a yin aure sai an yi gwaji. Su banda wannan magana ne HIV, saboda su suna yin auren cikin gida, dan namiji a wuri dan mace, saboda haka ba su cika fita waje su yi aure ba. Sai ya zamana suna da ciwon wata wanda ake gado, suna da sickle cell, suna da thalassemia, suna da nau'i na hauka,
suna da nau'i na blindness na makanda a can. Saboda haka wannan shi ma sun mai da shi sai an yi gwaji. To amma meye amfanin yin gwaji? Ana yin gwaji ne ba don a tozarta mutum, ana yin gwaji ne ba don a tozarta aure ba, ana yin gwaji ne saboda mutum ya shiga wurin auren ya san da me ya fara. Bayan an yi waɗannan gwaje-gwaje, ana zaunar da waɗanda aka yi ma gwajin a gaya musu gaskiya. Zaɓi ya rage gare su, me suke so su yi game da wannan results ɗin da suka samu? Yaya ake gwajin? Jini ake diba. In an ɗebi jini, a yi gwajin syphilis, a yi gwajin banda gonorrhea. Amma abin da ya sa ba a damuwa da yin waɗannan gwaje-gwajen sai HIV, saboda shi ne yanzu yake da muhimmanci wurin raunata al'umma, wurin kashe jama'a, wurin ɗora wa mutane nauyi. Na biyu, ana yin gwajin abin da ake kira hemoglobinopathies. Wannan ciwo ne wanda ake samu daga ƙwayoyin halitta, wanda su waɗannan ƙwayoyin halitta kowane mace da miji suna ba da rabi. To inda aka fara shi, in akwai nakasa daga farko, kowa zai samu rabi ne. To in aka zo aka yi aure, ba wai a kowane yaro ba ne a ce ko an haifi yara hudu, don yawanci abin da ake gaya mutane kenan, an haifi yara hudu mutum ɗaya daga cikinsu zai samu ciwon sikila. Ba gaskiya ba ne. Abinda ake nufi shi ne, a duk lokacin da Allah ya sa aka samu juna biyu, akwai probability ɗin wannan kashi ɗaya bisa huɗu cikin nan yana iya zama sikila. Prof, abinnan naku me ake kiran probability? Na san wannan zai muku explain sosai, Hausan bai ishe ni ba sosai. So shi matsalar shi ne, abu ne babba wanda a ce ɗaya bisa huɗu akwai possibility ɗin a haifi yaro da wannan nakasa. Yiwuwar faruwar. To ɗaya bisa huɗu, in an ce ɗaya bisa huɗu, yiwuwar shi ɗaya bisa huɗu yana da yawa. Saboda haka akan gaya wa mutane, da irin wannan abin da aka gani, me kuka ga ya kamata? Ana kiran shi informed choice. Ku zauna, in kun yarda da soyayya, za a gaya muku wannan, in kuka samu wannan ya zai samu kaza, zai samu kaza, zai buƙaci kaza, zai buƙaci kaza. Za ku iya daurewa. Ba farkon tafiyan ba ne, tafiyan da ke gaba ne. Ƙarshen kowa ya san rasuwa za, amma ba farkon tafiyan ba ne, tafiyan da ke gaba ne. Sa'annan a musulunci, musulunci ya yi da shi. Mu karatunmu ɗan kaɗan ne. Abinda na karanto a suratul baqara cewa akwai kada ku kuskura ku hallaka kanku. So duk disease ɗin da
zai iya halaka wani, in dai har za a iya guje mishi a guje mishi. Sa'annan akwai wani hadisi da aka ce ku nesanta da waɗanda ke da wani ciwo wanda mutane ka iya ɗauka. Kuma magaji in ana annoba mai aka ce wanda ke ciki su haƙura, waɗanda kuma ba sa ciki kada su shigo musu. Har a nan ma cewa aka yi a guji likutulla kamar yadda za ka guji zaki. Malamai makaranta za su ƙara bayani me ya amfani shi waɗannan guje-guje. Ka fita wanda ma kai mu dukanku kun san ko me ya tsakani yaushe ya kamata a yi. Kowanne an san lokacin da yake iya bijirowa, wani wata uku, wani wata shida, wani sati uku, wani kuma yana nan dindindin kamar ni na shi hemoglobin na sickle cell ai a cikin jini yake, kuma a jinin a cikin ƙwayan jinin da yake ɗaukan sinadarin oxygen wanda duk wanda baya ɗaukan oxygen ba zai rayuwa. Shi yasa yawancin wanda suke da wannan ciwon za ka ga kwana ɗaya biyu ciwon gaba wane ne, amma sun fi neman su nemi jini yau idanunsu ya yi yalo. Saboda haka ka ga ciwo ne wanda ke takura ya takura. So meyi ya kamata al'umma ta yi? Al'umma kamata ya yi ta yadda da waɗannan ciwarwa, ta yadda kuma cewa za a iya yaɗa su a cikin al'umma, ta yadda kuma ya kamata kafin a yi aure a yi waɗannan guje-guje. Amma guje-guje nan kuma ba za su yiwu ana zaune kara zube ba. A nan ne ulama suke da aiki. Ba wai mun ce za mu gwada yadda sauran wanda muke zaune da su suke yin rayuwarsu ba, amma su kafin a yi aure sai an kawo cewa an yi HIV, an yi hepatitis, an yi syphilis, sa'annan an yi HIV electrophoresis na sigila. Kuma in an yi sukan nemo likita ne a cikin in mujamansu suna da likitoci da zai zauna ko su zauna su gaya musu to wannan akwai matsala. Mu muna da al'ada ba kawai da ka ga yarinya za ka fara neman ta ba, sai ka nemi izini, sai iyayen sun baka izini, sa'annan kuma ka samu yardanta. To in haka ne malamai ya kamata su yi wani tsari yadda kuma in sun yi suna da iko su gaya wa gwamnati, gwamnatin ta al'umma ce, ya zamana cewa waɗannan suna yi waɗannan ba sa yi, a ya zamana an ɗauki hanya ɗaya. In za a yi aure ga abinda musulunci ya ce, ga abinda kuma al'umma ta ce ta ƙarfafa wannan, saboda a samu zuriya da kuma al'umma na gari. Kaga an rage wahala a cikin al'umma, an rage wa su kansu mutanen da ke da waɗannan ciwarwata wahala, sa'annan kuma an cire zargi. yawanci yanzu kun duba duk wanda Allah ya sa mace Allah ya mamijinta rasuwa sai Allah kafin sai an samu jariri wanda zai biye ce yana sa in kuma ya je shi zai ce a yi mata gwaji amma shi ba zai kila ita lafiyar ta kila shi ne bai da amma zai koyar da cewa ai mijinta ya daɗe yana laulayi amma in malamai da al'umma suka yarda cewa kafin a yi aure akwai wasu nau'in gwaje-gwaje da ya kamata a yi saboda a rage yaduwar irin wannan ciwon wata kaga ba wanda zai iya kaucewa wannan sa'annan kuma an yi a san cewa a ina ya kamata a yi dan shi ma yana da amfani dan wani yana iya zuwa ya haɗa baki da wani a wani clinic a rubuta masa takarda ubangiji Allah ya samu dace ina fatan wannan ɗan lokaci da na yi na wannan magana Allah ya sa mun da amfana Allah ya ba mu sa'a assalamu alaikum